Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da suba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Dumel. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 16 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa a kungiyar NATO Amurka da tallafawa ƴan ta'adda. Jelitirin Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya nuna alamar zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya. Haka kuma ra'ayi masu zanga-zanga a Myanmar sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta dauka na tsawaita tsare hambararren shugaba har zuwa ranar Laraba.
Wari lai a cikin shirin za ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tsokaci kan zaben Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya wacce ita ce ta farko da za ta rike wannan mukami daga Afirka. To shin kowane irin alfanu nahiyar za ta iya samu?
Ba su shiga yarjejeniyoyi wanda ba kawai kayan za a rinka kawo mana Afirka ba, a'a za mu buƙaci a rinka zuwa ana zuba jari sannan mu ma ana raba riba da mu.
Rutune dai har fada gwamnatin Najeriya ta mika zaɓen taya murna ga tsohon ministan kuɗin.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwatanta Dr. Okonjo-Iweala a matsayin ƙwararriya a fannin tattalin arziki wacce ta yi karatu a jami'ar Harvard.
To muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin, baya ga haka za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa a kungiyar NATO Amurka da tallafawa ƴan ta'adda sakamakon mutuwar wasu Turkawa 13 da aka sace a arewacin Iraki. Ya kuma ce bayanin da Amurka ta yi game da kashe-kashen wanda Turkiya ta dora akan mayakan kurdawa abin dariya ne. Ku Amurka kun ce baka goyon bayan ƴan ta'adda, alhali kuna tare da su kuma kuna bayan su, a cewar Erdogan jiya Litinin a cikin jawabinsa game goya bayansa da yace ƴan ta'adda yana nufin jam'iyyar ma'aikatan Kurdistan ko PKK wacce ta kwashi shekaru gwamnatin ta yadda kayar baya a kudu maso gabashin Turkiya. Erdogan ya yi wannan magana kwana ɗaya bayan da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa cikin wata sanarwa cewa idan aka tabbatar da rahoton mutuwar fararen hular Turkawa a hannun MPKK mun yi Allah wadai da wannan matakin da ka kausan murya. Amurka da tarayyar Turai da Turkiya na ɗaukar PKK a matsayin kungiyar ta'addanci. Jiya Litinin Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya nuna alamar zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya. Johnson ya yi tsokaci ne yayin gabatar da jawabinsa game da coronavirus kamar yadda ya saba daga ofishinsa a London lokacin da aka tambaye shi game da ziyarar kungiyar lafiya ta duniya WHO da aka kammala kwana a birnin Wuhan na kasar China don binciko tushen annobar coronavirus. Ranar Juma'a mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Fadar White House Jack Sullivan ya ba da wata sanarwa cewa yayin da Biden ke mutunta aikin WHO da masanan da ke mata aiki, shugaban ya nuna damuwa matuƙa game da abin da tawagar binciken COVID-19 ta fara samowa kuma yana da tambayoyi game da hanyoyin da aka yi amfani da su wajen ganowa. Masu zanga-zanga a Myanmar jiya Litinin sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta dauka na tsawaita tsare hambararren shugaba Aung San Suu Kyi har zuwa ranar Laraba. Jiya Litinin sojoji da motocin soja sun fito tauna tsakuwa a wani mataki na ƙara yanayin tsaro a manyan biranen. A Mandalay sojojin sun yi amfani da harsashen roba da watsa ruwan zafi wajen fasa zanga-zangar a gaban bankin tattalin arzikin Myanmar. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa wasu mutane kalilan sun ji rauni. Kafofin yaɗa labarai sun rawaito cewa a Yangon, birni mafi yawan jama'a a ƙasar, masu zanga-zanga kaɗan ne suka taru a jiya Litinin saboda dalilan da suka haɗa da kasancewar motocin soja a kan titunan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya ta sanar jiya Litinin cewa ta amince da nau'i biyu na rigakafin coronavirus na AstraZeneca don amfanin gaggawa. Matakin da zai bunkasa alluran a duniya cikin makonni masu zuwa. Kamfanin AstraZeneca da ke Koriya ta Kudu da kuma cibiyar Serum ta India ne suka samar da alluran. Wa'anda WHO ta ce suna da kyau ga duk mutanen da suka wuce shekaru 18. Kungiyar Lafiya ta Duniya ta kwashe kasa da wata guda kafin ta tantance bayanai kan ingancin da amincin magungunan kafin ta bada izinin amfanin gaggawa da su. Kungiyar Lafiya ta Duniya yanzu ta rarraba alluran ta hanyar amfani da tsarin COVAX ke samarwa zuwa kasashe masu matsakaici da masu karamin karfi. Amincewar ta kuma bai wa kasashe damar hanzarta yin dokokin cikin gidajen shigowa da gudanar da alluran. Bayan an tabbatar da mutane uku da suka mutu da cutar Ebola a Guinea, hukumomin lafiya na yankin sun bayyana barkewar cutar a yankunan karkara na Goke da ke Zukore a ranar 14 ga watan Janairu. Dangane da sabon rahoton da aka samu, kungiyar likitoci ta Dr. Suda Alvordes ta sanar da cewa tana hada kan wani shiri don magance barkewar cutar a Guinea. Daga abubuwan da suka gabata, mun san cewa saurin tunkara na da muhimmanci domin a samu daƙile yaduwar cutar da kuma samar da magani ga mutanen da suka kamu da cutar, inji Frederick Van, shugaban ofishin kungiyar a Guinea. Ya ƙara da cewa, mun kuma san cewa yin hulɗa tsakanin al'umma yana da muhimmanci.
Kai da Sarfilu Hashim kuma da wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tsokaci kan zaɓin da aka yi wa Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya WTO, wacce ita ce yan nahiyar Afirka ta farko da za ta fara rike wannan mukami, har ila yau mace ta farko da za ta shugabanci kungiyar. A wata zantawa da muka yi ta wayar tarho da masanin tattalin arziki Malam Yusuf Aliyu, na tambaye shi irin alfanun da nahiyar Afirka za ta iya samu daga wannan mukami, amma ya fara da bayaninsa ne kan yadda ya kalli wannan zaɓi.
Wannan wato babban zaɓi ne wanda bakin fatan duniya ya kamata ya alfahari da shi, saboda kasancewanta wato ita wannan mata kwararriya ne wanda ta kuma rike manya-manyan mukamai na tattalin arziki a ƙasanta da kuma hukumomin kasuwanci na duniya da kuma hukumomin kuɗi na duniya. To kasancewanta bakar fata kuma da ta fito daga Najeriya nasara ne ga ɗan Najeriya a yau, kuma zai buɗe wani babban shafi akan abin da ya shafi kwarewa akan tattalin arziki da kuma kwarewa a kasuwanci, kai har ma kwarewa na mu'amala tsakanin mutane, saboda a yanda aka ciro ta wato ba ƙaramin yaki aka yi mai girma ba, wanda kuma gwamnatin Najeriya ta ba da gudunmawa sosai wajen samun wannan nasara. To amma nasaran ta zamu alakanta shi ne da irin kokari da Kofi Annan yayi, wanda yake shi ma bakin fata ne mutumin Ghana, duk da yake shi bai rike irin mukamai da ta rike ba a yankin da ya fito. To amma ya rike wato Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma yayi abubuwan da aka tabbatar bakin fata suna da zimma, suna da himma, sannan suna da aminci wajen gudanar da ayyukansu.
Kamar akwai wata hanya ko wasu hanyoyi da nahiyar Afirka za ta iya amfana da wannan mukami da ta wato da yadda ta samu?
Wato ita Afirka dama tana kasuwanci da duk yankin duniya, kuma ba yankin da yake duniya wanda bai kasuwanci da Afirka. To amma an ta kwaran Afirka musamman a yanda ake kasuwanci da irin abubuwan da ake kawo Afirka, da kuma karya dokokin kasuwanci musamman manya-manyan kasashen da suke kasuwanci da Afirka, wato misali kamar kasan China, yanda suka kware da fahimtar irin talaucin da ke Afirka da kuma irin kayayyakin da ba a yin su masu inganci wanda ake kawo su a Africa madadin a gina tattalin arzikin Africa a bar mutane su ci amfanin kudaden su sai kasance ana saida musu da kayayyakin da ake kwace musu kudade ana jefa su cikin talauci to yanzu Africa suna da amintacciya wanda idan suka gabatar da irin waɗannan korafe-korafe na abubuwan da ake kasuwanci za a ceci tattalin arzikin mutanen Africa sannan kuma idan suka daki a wannan yarjejeniya na kasuwanci to ba su shiga yarjejeniyoyi wanda ba kawai kayan za a rinka kawo mana Africa ba a'a za mu buƙaci a rinka zuwa ana zuba jari sannan mu ma ana raba riba da mu wajen samar da abubuwan da za su inganta rayuwar mutane wanda za a gina mutane a harkar lafiya za a gina mutane a harkar ilimi za kuma a koyar da mutane ƙananan masana'antu yadda za su haɓaka su samu riba su ma su girma sannan su yi kasuwanci kafaɗa da sauran iri-irin su da ke duniya.
To a irin taka mahangar kana ga kaman wadannan irin kalubale za ta iya fuskanta a wannan ragamar tafiya da aka bata a kungiyar tattalin kayyar ta duniya.
Da wato duk abin da ita Professor Ungozi za ta fuskanta a yanzu yana da alaka ne da irin wahalar da ta yi kafin ta sami wannan mukami duk kasashen da suka ba ta wahala kafin su yarda da ita to kuma za su ba ta wahala wajen kurda na waɗanda za ta yi da wasu ƙasashe sauran ƙasashen da za ta fuskanci kalubale da su su ne ƙasashe kamar waɗanda suke da alaka da wato wannan ƙungiyar ta OPEC kamar misali Russia wacce ta dage lokaci mai tsawo ta ki shiga cikin kungiyar OPEC ta kuma koma lokaci tana mu'amalan kasuwanci da OPEC domin a daidaita farashi.
Malam Yishau Aliyu kenan masani a fannin tattalin arziki a Najeriya. To jim kaɗan bayan samun tabbacin wannan mukami fara gwamnatin Najeriya ta ce Dr. Ungozu Okonjo-Iweala-Munna saboda zaɓarta da aka yi a matsayin wacce za ta zama sabuwar shugabar kungiyar cinikayya ta duniya WTO kamar yadda fadar ta fitar a wata sanarwa a jiya Litinin. Ga Yusuf Aliyu Harande da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana.
Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta taya Dr. Ungozi Okonjo-Iweala murna ne cikin wata sanarwa da fadar ta fitar ɗauke da sa hannun kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwatanta Dr. Okonjo-Iweala a matsayin ƙwararriya a fannin tattalin arziki wacce ta yi karatu a jami'ar Harvard kana har ila yau ya ce tana da ƙwarewar da za ta kai duniya ga gaci ya kuma ƙara da cewar tarihin da ta kafa wajen rike gaskiya da burin ganin ci gaban al'umma zai ci gaba da sama mata mafita a harkokinta na rayuwa da kuma yadda za ta taimakawa al'ummar duniya. Shugaban na Najeriya kuma ya yi fatan cewar Dr. Okonjo-Iweala wacce ta taka rawar gani wajen samar da sauye-sauye a fannin tattalin arzikin Najeriya a mukamai da ta rike na ministan kudi da ministan harkokin waje zai ba ta damar da za ta yi zarra a wannan sabon mukamin nata tare da inganta wannan nauyi da aka ɗora mata na samar da daidaito a cibiyar kasuwanci ta duniya da yadda kowa zai amfana. Shugaba Buhari yana mai bin sawun iyalai, abokanai da takwarorin aiki wajen yi mata fatan alkhairi a wannan sabon mukamin da ta samu.
To a gaida Yusuf, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kayan har kullum za a kama cikin kashi goma za a samu kashi takwas. Kabila ce ta Fulani. Ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane. So dole ne al'umma su aminta da cewa Fulani su ne matsala.
Shugabancin Najeriya ma gaba daya daukar Fulani su ne kawai suke wani abubuwa marasa kyau kuma halin kuma ba abin ba haka ba ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri Fulani tsaka mai wuya. To a gashin gaskiya jama'a Fulani a Najeriya suna cikin halin da sunan wannan shirin yake da shi wato tsaka mai wuya saboda a hannu ɗaya dai an san ana ta ci gaba da samun rahotanni ne da ake ci gaba da fatattakar su da kai musu harare da gallaza musu a wasu sassa na Najeriya musamman sassan sashen kudu maso yammacin Najeriya wato ƙasashen Yarbawa kenan. To amma kuma a ɗaya ɓangaren su Fulani su ne kowa yake ta zargi da cewa su ne suke da hannu dumu-dumu a cikin aksarin ta'asar da ake yi ta kame-kamen mutane da wato domin a samu kuɗi inda suke kama mutane ana ganin hotuna da sunaye na Fulani da fulkokin yara Fulani. Saboda haka muka ga cewa kamata mu dubi wannan matsalar ta Fulani da mu kuma dubi dukkan bangarorin biyu. Haka haka ne wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan shiri ɗin. A wannan bangare na farko za mu fara ne da wannan tsakamaiwar da suke ciki su Fulani ɗin. Na ganin gashi ana fatattaka su a wani bangare kuma ana ganin su ne suke gallaza ma mutane. Sannan za mu duba maganar da mai martaba sarkin musulmi game da halin da Fulani suke ciki da kuma wani laifi da yake dora musu su kansu. Ya maganar rashin haɗin kai a tsakanin su kansu Fulani ɗin, sannan kuma yaya alaƙar Hausawa da Fulani? Gashi ana ganin ba su da wanda suka fi na kusa da su kamar Hausawa ɗin, amma kuma galibin Hausawan su ne suka fi cin wahala a hannun Fulani a abubuwan da ake zargensu da aikatawa. To wannan daga cikin abubuwan da za mu share fage da shi ba tare da ɓata lokaci ba ga Babangida Jibrin da bakinsa.
Zan fara da sarki zai gabatar da kansa a wannan zaure na tsaka mai wuya. Sarki bismillah.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Salisu Garba ba shan kai sarkin Fulani Shagamu kuma mataimakin ciyaman na ƙungiyar sarakuna Fulani na yankin Yarbawa.
To Alhaji Musa Jika za ka gabatar da kanka.
Sunana Musa Jika, shugaban ƙungiyar Amnesty Support Group sannan kuma member Amnesty International.
Makasudin wannan taro ko tattaunawa na tsaka mai wuya shine rigingimu da ke ci gaba da kunno kai a sassa daban-daban na Najeriya kuma ake alakantawa da Fulani. Da farko dai akwai sace-sace ko garkuwa da mutane, kuma akwai fada tsakanin manoma ko wayanda ke kiran kansu ƴan ƙasa da makiyaya da dabbobinsu musamman a yankin kudu maso yammacin Najeriya da yankin kudu maso gabashin Najeriya. Alhinsu ba shakka matsayinka na sarkin Fulani, ya kuke ji game da irin wannan zarge-zarge da ake yi wa Fulani a Najeriya?
To gaskiya zarge-zargen da aka Fulani gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mu yanzu, saboda gaba daya Najeriya ma gaba daya ɗaurin Fulani su ne kawai suke wani abubuwa marasa kyau, kuma halin kuma ba abin ba haka ba ne, saboda ba za a ce gaba daya duk Fulani su ne ba su gaskiya, su ma kansu Fulani suna cikin wahala, su mai wahala a inda sun ce ba sa kyau cin kwanci hankali, saboda su kansu ma ana zuwa a kwashe dabbobinsu a kashe su kuma a kashe dabbobinsu. Abubuwan da ke faruwa kenan, amma kuma ba a duba wannan sai kullum a nuna wacce Fulani suke ba suke zuwa suna ashe kai, suke zuwa suna harbe, suke komai, suke a duk abin da komai da ya tashi yanzu a ƙasar nan gaba daya ba wanda za a ce daidai kawai nuna Fulani suke wannan abubuwa, kuma a halin kuma ba za a ce su kaɗai ba ne, tunda ba za a ce kawai mutane wanda ba san ma yanda yawa za su yi ba su je gari ba, amma su je su faɗa garin ka duba akwai wani akwai magana, don haka ba su kaɗai suke wannan, akwai wanda suke yi suke taimaka musu kan wannan abubuwa, kuma ko wanda kungiyar da ga wannan wanda suke zuna wannan abubuwa in ka duba ai ba su kaɗai bane suke, akwai su mutane suke tare su ba su kaɗai bane, amma gaba da duka daura ba Fulani suke da wannan laifin.
To amma kaman shi kanshi mai alfarma sarkin musulmi an ji shi a kwanan nan yana cewa daga cikin mutane goma da ake kamawa takwas zaka ga Fulani ne, ba wai ba a san Fulani bane amma gaskiya ne ake faɗi, bai zaka ce anan?
Eh, kamar abin da shi ai naji abin da shi sarkin musulmi ya faɗi, to ka ga wa kamar da kace ana kama kamar an kama ana kama duk yawanci ana samun Fulani ne wani bangare, amma kuma wani bangare ya ba duk Fulani bane, ai da aka ce jama'a ce gaba da duk Fulani suke wannan abubuwan shine kuma bai dada kan ta duk Fulani suke wannan abubuwan ba, don haka ko an su mutane wanda suke aiki na tare su ba su kaɗai ba da suke wannan abu, tunda ba Fulani ne ka ga ne in ya ce ya dauki ko ya saji shanu ko ya yi wani abu ya tafi
eh
ana wannan abubuwan, don haka masu kaɗai suke wannan abubuwan ba gaskiya magana ba.
To Alhaji Musa Jika ka ji abin da sarki ya ce me zaka dora nan?
To na ji bayanin da shi sarkin Fulani yayi. Amma mu abin da muke kallo kuma magana da muke fahimtar mu idan har kullun za a kama cikin kashi 10 za a samu kashi 8 kabila ce ta Fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane. To dole ne al'umma su aminta da cewa Fulani su ne matsala. Amma magana ta gaskiya su kansu Fulanin su kansu matsalar kansu ne. Saboda in ka tsaya ka kalli matsalolin da suke kunshe da shi su kansu ba su bar kansu ba. Na farko za ka ga akasari su suke sace dabbobin ƴan uwansu. Na biyu kuma za ka ga kuma har ma kisan ƴan uwansu suna yi saboda dabbobi.
Wannan zargi ne koko kuna da shaida?
A'a, wannan ai tabbatacce ne saboda ka gani mazaunin Kaduna ne kuma akwai matan da take saida fura da nono wanda yake mijinta. Kuma a yanda ta zo mana da bayani ita da kanta ba Fulatana ne yana da shanu sun kuturi. So abokan gaban shi waɗanda suke gani nasu shanun bai kai nashi ba. Amin nashi ya fi nasu. Sai ya kasance suna ta farautar shi har dai Allah ya ba su iko suka kashe shi. So yanzu matan tana nan tana zama ne a hakan nan babu miji kuma ga ƴaƴa ga sauransu. Sannan kuma in ka tsaya ka kalli duka samakamin nan da ake ta yi za ka ga yara ne kuma yaran ma kuma yaran Fulani akasarinsu. So shi yasa al'umma sai suna kallon cewa Fulani su ne suke aikata waɗannan abubuwa. Amma akwai inda na yarda da maganar shi. A kowane jinsi kuma a kowane al'umma akwai mutanen kirki akwai kuma sabanin haka. To amma abin ya fi yawaita a yanzu a yanda ake kallo akan cewa Fulani su ne suka fi aikata irin waɗannan abubuwa. Mu kuma muna kallon cewa tsakanin Fulani da Hausawa kusan abu ɗaya ne. To har yanzu kuma shi Bahaushe yana kallon Fulani a matsayin ɗan uwansa. To amma yau in ka tsaya ka tsaya ka kalla sai ka ga cewa duka wani ta'annaci da yake faruwa akan Bahaushen yake karewa a hannun Fulani. Domin Fulani Hausawan suke kama kuma su kuma suke kuma azabtarwa kuma su suke neman kuɗin fansa a hannunsu. To kaga wannan abubuwa ne wanda yake mai ban tsoro kuma mai kuma firgitarwa. A ta al'umman da suke jihar Sokoto mun taɓa wani shiri akan maganan Oyo ko kuma Ogun da gwamnan Ogun ya ce Fulani su bar cikin waɗannan dazuzzuka na gwamnati. Abin da ya fito daga bakin ɗaya daga cikin masu bugu waya daga can Sokoto ya ce su da ma a Sokoton ne za a ce za a kori Fulanin su da sun yi farin ciki da haka. To ka koga duk waɗannan waɗansu alamomi ne wanda yake nuna cewa akasarinsu don ba za a ce duka ba akasarinsu sun zama gurɓatattu a cikinsu. Shi yasa ma a wancan karan sarkin Musulmin Kaji ya yi bayanin cewa su fitar da gurɓatattu a cikinsu saboda suna bata ma Fulani suna domin Fulani ba a san su a haka ba.
Su amma kamar yadda ka yi bayani cewa an fara samun kamar rashin jituwa tsakanin Fulani da Hausa ba ganin wannan ya tabbatar da zargin da ake cewa watakila makirci ake kullawa domin a raba kawunan Fulani da kuma Hausawa da aka san akwai daɗaɗɗiyar alaka da tarihi a tsakaninsu.
Ba wai an so mu samun batawa ko kuma rashin jituwa tsakanin Hausa da Fulani nake nufi ba. Abinda nake nufi shi Bahaushe har yanzu yana kallon Fulani a matsayin ɗan uwansa ne. Shi yasa duk yayin da za a yi magana za ka ji an ce Hausa Fulani. To amma yau Malam Bahaushe ya tsinci kanshi a hannun Fulani akan azabtarwa da raba shi da dukiyar shi da raba shi da ran shi da kuma kona magani ga baki ɗaya. To mu abin da muke tsoro a nan idan Bahaushe ya fahimci Fulani makiyinsa ne to abin zai yi munin da ba a tsammani. Shi yasa ka ji sarkin Musulmi ya fito ya yi wannan magana cewa ya kamata Fulani su fitar da gurɓatattun cikinsu. Haka ma a Hausawa akwai gurɓatattu babu jinsin da babu. To amma a yanzu yanda duniya take juya ko kuma yanda Najeriya take juyawa babu waɗanda aka fi kallo a matsayin so Fulani din akasarinsu ban ce duka ba.
Wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara dangane da halin da Fulani suke ciki a Najeriya a wannan shiri na tsakamoriyan Allah ya kama mako na gaba za mu dawo mu ci gaba da duba wannan matsalolin da suke ciki kuma daga cikin abubuwan da za mu duba shiri mai zuwa shine meye matsalar yarba da Fulani ne kam da har ake samun rahotanni cewa ana kai musu hare-hare iri-iri sannan kuma yaya tsoron da ake ji na cewa wannan gallaza da ake wa Fulani a kasashen Yarbawa da wasu wuraren da ba na Yarbawa bane zai iya janyo mai da martani a yankunan arewacin Najeriya sannan kuma wasu na zargin cewa Buhari wato shugaban Najeriya kenan ba Fulani ne to wannan yana da alaka da gallaza da ake wa Fulani kuma shin al'amarin nan abu ne na adawa tsakanin yankunan Najeriya na jihohi ko kuma na larduna-larduna kuma akan ita sashen arewacin Najeriya ko menene duk wannan suna cin abubuwan da zamu duba a makon gobe Allah ya kai mu yanzu kan madadin shi Babangida Jibrin da bakin sa Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da Alhaji Musa Jika nini Ali Mustafa Sakoto a nan Washington DC ku huta lafiya
a gaida Ali Mustafa Sakoto to kamar yadda wasu ku suka sani Sashin Hausa na Murya Amurka ya kirkiri wasu sabbin shirye-shirye ga so mun tabbin shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda zai zo muku a shirin mu na hatsi idan Allah ya kai mu
a barka lakaranka a cikin wa da jama'a
mace albishirinku a watan Fabrairu nan ne Sashin Hausa na Muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin ƴan ƙasa da hukuma
yadda ake ba wa kowa aiki hukuma suna kasa ba a saka ba mu
shirin ƴan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati hakkokin ƴan ƙasa
hukuma wajibi ta kare rai da lafiya yadda za ta yi ita zai
tabbatar da shugabanci na gari kanin al'umma shine burin shirin ɗan ƙasa da hukuma
wallahi wanda da ya aika tsan da ya gama da shirin Abdul Bin Dutsai
shirin ɗan ƙasa da hukuma na nan tafi a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na ƙarfe 8 na safe Muryar Amurka duniya a takin hannu
garba ina tausan kan mu ba ma fatawar ne mar samu sai
za a kasance tare da mu a shirin namu na hantsi yanzu kuma ga labari a takeice
Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa kungiyar NATO Amurka da tallafawa ƴan ta'adda sakamakon mutuwar wasu Turkawa 13 da aka sace a arewacin Iraki. Ya kuma ce bayanin da Amurka ta yi game da kashe-kashen wanda Turkiyya ta tsora akan mayakan kurdawa abin dariya ne. Jiya Litinin Prime Minister Britania Boris Johnson ya nuna alamar zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya. Johnson ya yi tsokaci ne yayin gabatar da jawabinsa game da coronavirus kamar yadda ya saba daga ofishinsa a London. Lokacin da aka tambaye shi game da ziyarar kungiyar lafiya ta duniya WHO da aka kammala kwana a birnin Wuhan na kasar China don binciko tushen annobar coronavirus. Masu zanga-zanga a Myanmar jiya Litinin sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta ɗauka na tsawaita tsare hambararren shugaba Aung San Suu Kyi har zuwa ranar Laraba. Jiya Litinin sojoji da motocin soja sun fito ta wannan tsakuwa a wani mataki na ƙara yanayin tsaro a manyan biranen. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar jiya Litinin cewa ta amince da nau'i biyu na rigakafin coronavirus na AstraZeneca don amfanin gaggawa. Matakin da zai bunƙasa alluran a duniya cikin makonni masu zuwa. Bayan an tabbatar da mutane uku da suka mutu da cutar Ebola a Guinea, hukumomin lafiya na yankin sun bayyana barkewar cutar a yankunan karkara na Gote da ke Kore a ranar 14 ga watan Janairu.
To masu sauraro da haka ne mun kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishinmu na Yamai a jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan bari mu miƙa saƙonnin ta'aziyya ga iyalan Alhaji Ahmadu Ɗantalle Alain Audi da iyalan limamin Tudun Fera Sheikh Liman Sallau Abubakar, iyalan marigayi Sheikh Alhassan Sa'id sai kuma na Alhaji Sale Bayeri bisa rashe-rashen da aka yi musu duk a garin Jos na jihar Plateau da fatan Allah ya ji gan dukkanin waɗanda suka rasu amin. Yanzu kan a madadin Sarkin Hashin Gumel wanda ya cani gabatarwa sai kuma Chiba Hero Jidine da haɗa mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.